social media duniyar matasa mi adala kai karbi da zamba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu tattauna batun yadda za a iya yin iyaka akan abubuwan da ake wallafawa a dandalolin sada zumunta, musamman ganin yadda mutane ke amfani da wannan dama wajen cin mutuncin juna, sakamakon cewa wasu na dora komai na rayuwarsu na yau da kullun a internet din. Kusan kullun idan aka shiga dandalolin sada zumunta, ana nuna kyawawan yadda rayukan mutane ke tafiya, kuma wasu rayukansu na zahiri ba haka yake ba, yayin da wasu kuma rayuwarsu na yau da kullun yafi inganci akan ababen da suke wallafawa a shafukansu. Kazalika, wasu na kallon rayuwarsu da madubin na wasu da suke gani a kafofin sada zumunta, ya kuma kai su ga rashin godiya da ni'imomin da Allah ya yi musu, kuma ya kai ga abubuwa da wasu suka mallaka ya tsone musu ido su shiga yanayi da bai kamata ba. A bisa wannan batu, za mu ji ta bakin wasu matasa a dandalolin sada zumunta a game da inda ya kamata mutum ya ja layi da ababen da yake wallafawa don gudun sharri da cin mutunci. Gare ku malamai.
Isa Bawa ma'aikaci ne ni a nan Abuja. Idan har aka ce abu da ya shafi rayuwar mutum, to ya kamata mutum shi kanshi ya makan shi iyakanci akan abubuwa da yawa, saboda in ka lura da rayuwar mu, akwai abun da ba za ka so ma wani abokin ka ya sani ba, wani abun ba za ka so wani dan uwan ka ya sani ba, wani abokin aikin ka baka so ya sani. So yadda ka san baka so su sani, kamata kai ka ja layi ma kanka. Akwai abubuwan da ya kamata ka fahimci, wa'annan abubuwa ne da suke makashin kanka ne, bai kamata a ce akwai su a yanar gizo na duniya ba. Wanda yake kuma wannan yanar gizo abun da mutane ya kamata lura da shi shine, idan fa ka wallafa abu a wurin, to yana nan fa, internet ba ta manta abu, wanda wata rana abun nan kai ba ka ma alfahari da shi, kana son ma a ce baka taba sakawa ba, amma wani zai dauko shi fa, kila lokacin ma an baka wani minister ne na FCT ko an baka wani minister kudi na Nigeria, sai a dauko su wallafe da kai, kai kanka zaka ji kunya a wannan lokaci. Saboda haka duk abun da mutum zai ya kamata ya kalli gaba, kuma ya kalli cewa shi kanshi a matsayin shi na dan adam akwai sirri tare da shi, akwai kuma bangare na gwamnati da ya kamata a fito da wasu iyakan cewa akan na abubuwa. To amma duk abinda wani hukuma za ta yi bai kai abinda shi mutum zai yi ma kansa ba, saboda ya kamata kasancewa idan zaka duba mutane da yawa da suka ci nasara a rayuwa, ai ba a wallafe ne suka ci nasara ba, da yawan su ma in ka dauko su ba a ma san rayuwar su ta sirri ba, amma kuma sun daukaka a duniya. So wannan wallafa abubuwa ba wai shi zai jawo maka daukaka ba, shine zai zo wata rana ma ya sa kai da na sanin me yasa na wallafa, kuma abin da kai ka wallafa ba wani ya wallafa maka ba. Sannan kuma dole ka duba kaga cewa a wallafe nan ka san cewa abubuwan nan fa za su kai wanda yake ma America zai gani, wanda yake China zai gani. To sai ka tambayi kanka, shin kana son dan China da dan America ya gani, sannan kana son har nan da shekara 10 ko 20 a ƙara dauko wallafe-wallafen nan? To ina ganin idan mutum ya la'akari da wannan abubuwa, to shi kanshi zai ja ma kansa layi daga cewa a wani abu bai kamata ya fita a shafin sada zumunta ba. Na ganin aka bai haka za a samu wannan iyakancewa da ake nema.
To masu sauraro, kar ku sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar America. Yanzu kuma bari mu sada ku da wata matashiya wacce zata mana bayani akan yadda take jan layi a wallafe-wallafenta a social media.
Sunana Hawa Ushegu Mai Kyafi ne, marubuciya ce. Shi dandalin sada zumunta shi kanshi ya kawo mana icons kala-kala, features kala-kala da zan ce zaka iya restricting accounts ɗinka ya zama private. Akwai abubuwan da zaka wallafa da zaka yi selecting mutanen da za su gani da waɗanda ba za su gani ba. Kamar ni bana sa fuskana ko wani abin da ya shafi personal rayuwa na, yawanci dai abubuwan da nake rubutawa da dai rayuwar yau da kullun ne nake sawa. Amma dai akwai lokuta da dama da nake sa fuskana, amma ina restricting fuskan nan da kuma personal abubuwan nan to certain mutane a dandalin sada zumunta. Indai kana so, akwai accounts da zaka bude, zaka iya barin wannan aina aiki, zaka iya kuma zuwa ka bude wanda zaka ringa sa abubuwan da ya shafe ka, amma zaka iya making din shi private da iya ƴan uwanka su ne za su iya gani, kamar ni abin da ni nake yi kenan.
Alƙalman girdiga dai sun yi nuni da cewa rashin shata iyaka da ababen da ake wallafawa a kafofin sada zumunta na jawo wasu mutane zagi da cin mutunci. A wasu lokuta ma ana zagin iyaye. Yanzu bari mu ji daga bakin malam ya fadakar da mu a bisa madubin addini.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa ba'd, assalamu alaikum. Kaman yanda yar uwa kika yi tambaya, idan muka kalle shi ta fannin addini, abu da farko da addini yake encouraging shine mutunta dan adam. Yana daga cikin hikima na zuwan addini shine a kare abubuwa guda biyar. Daga cikin abin shine akwai mutunci na dan Adam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan dutsen Arfa aikin hajjin shi da ya guda ɗaya na ban kwana. Daga wannan aikin hajjin bai sake yin aikin hajji ba, kuma yayi umra guda hudu a rayuwar shi. Yana cewa ya ayyuha an-nasu inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Ita ya ku mutane lallai dukiyoyinku da jininku da rayuwanku haramun ne. Haka musulunci yana kiyaye mutuncin dan Adam. Ba daidai bane wani ya je irin kafafun sada zumunta ya ci mutuncin wani dan uwan shi musulmi, yin haka haramun ne. Da wannan dalilin ne muke nasiha zuwa ga ƴan uwa da suke amfani da wannan kafafe na social media, duk da cewa hikima ne na Allah da ya dinkula duniyan a wuri guda, wanda yake ce ne yana iya ganin ka kuna iya magana, wanda yake Saudiya zaka iya magana da shi. To amma ko mu kiyaye zuwa social media muna zagin junanmu, muna cin mutuncin junanmu. Kana iya yin wannan ka je lahira, dalilin social media kuma ka ganka a wuta. Me ye dalili? Saboda ka je lahira ka zage wani ka ci masa mutunci sai ai baladan ka na ibadojin da kai sai a ba mutum. Akan me baka taba ganin shi bai taba ganin ka ba, amma ka zage shi a media ba tare da hakkin shi ba. Naka mu kiyaye wannan.
To madalla malam,
abu na biyu shine akwai abin da ake kira al-ainu haqqun. Manzala yace kan mun baka gaskiya ne. Wani Allah ya mishi ni'ima sai ya zo ya dauka ya wallafa a kafafun irin sada zumunta dan mutane su gani ba tare da yana addu'a ba, ba tare da masu ganin suna cewa masha Allah ba. To wannan kuma sai ni'iman ya zo ya gushe. To mun ainu gaskiya ne, shine Hausawa suke kira maita. Ka zo kayi wanka ko an haifa maka yaro ko ka siya mota ko ka siya gida ka wannan sai kwana biyu ka gida ya rushe ko moto ya accident ko yaro ya mutu. Wannan duka yana faruwa. To kiyaye irin waɗannan abubuwa din yana da kyau. Abu na uku shine yana da kyau kuma mu gane cewa dan kaga dan uwanka yana wani kasa a yanayin irin wannan amfanin, to zaka samu lada da dan uwanka da baka taba gani ba kuma kila ba zaka ganshi ba sai kun hada a filin alkiyama. Shine kaga dan uwanka musulmi yana wani waje yana da bukatan addu'anka sai ka masa addu'a. A lokacin da rike masa addu'a malaika yana cewa laka bi mislihi, kai ma Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roka mai. Kaga shi haduwanku a social media kai mai addu'a Allah ya karba addu'an kuma ya sa malaika ya maka addu'a. Wannan sai zama ya taimake ka. Ashe zuwan kafan sada zumunci abu ne mai kyau, amma sai dai ka duba ta wani hanya zaka yi wanda zai amfanar da kai a duniyan ka da kuma lahirin ka. Akwai wanda suke kasuwanci, akwai wanda suke karantar da addini, akwai wanda shi ba ma hanyar da zai samu karatun addini in ba ta media din ba. Dan na hadu da mutane da yawa wanda su suka ce a yanayin kasan da suke ba sa jin wani karatu sai irin a social media za su ga malamai suna karatu, sun gyara addinin su, sun san inda za su bautata wa Allah, shi yana da amfani. Haka kuma akasin haka mutum ya zo ya bude tsiraici ko mace tana rawa tana kaza wanda an san ta da kunya, to alama ne daga cikin alamomin tashin kiyama, wanda kuma yana nuna mana cewa lallai Allah gaskiya ne kuma lahira gaskiya ne.
Mun gode, Allah ya sa mu gane. To masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.